Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan daren Laraba 11 ga watan Oktoba shekarar 2017 akan mitoci da suka hada da 25 31 41 da kuma 60. A jamhuriyar Niger kuma ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Niya. Sai kuma tasharar Alpha Radio a birnin kuma sun gana a yayin da duniyar gizo ta internet kuma za iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da warhaka. Baba ya kuma kirri ne tare da Maryam Dauda. Muke farin cikin sake saduwa da ku a shirinmu na wannan lokacin. To ko bayan kun gama jin labarai za ku ji cewar an buƙaci hukumomi, iyaye da sauran masu ruwa da tsaki da su mutunta 'yancin iya mata wurin ba su ingantaccen ilimi. Kuma akan wannan batu ne na ranar iya mata a duniya. Za mu nemi ku kira ku ba da ra'ayoyinku akan ko ana samun nasara a kokarin da ake yi na mutunta 'yancin mata, musamman ma wurin ba su ilimi daidai wa daida da maza. Muna kuma da rahoto a kan mataki da gwamnatin Kaduna ke niyyar ɗauka don maido da darajar ilimi a jihar bayan ta gano kimanin malaman primary sama da 21,000 ba su da ƙwarewar koyarwa. Akwai kuma labaran wasanni daga ƙasar Ghana, amma duk sai kun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugabannin addinan Najeriya biyu waɗanda suke kula da cibiyar wanzar da zaman lafiya da fahimtar juna tsakanin musulmi da krista a Najeriya suna daga cikin waɗanda suka gabatar da jawabi akan hanyoyin magance rikice-rikice musamman na addini a jami'ar Gajamada da ke ƙasar Indonesia. Shugabannin addinan da suka hada da Pastor James Wuye da Imam Muhammad Nurain Ashafa jiya Talata suka yi jawabi a jami'ar Yogyakarta da ke yankin tsakiyar Java a ƙasar ta Indonesia akan abubuwan da suka fuskanta a ƙoƙarinsu na warware rikicin addini a Najeriya. Ɗaruruwan mutane suka halarci taron, yawancinsu ɗalibai da wakilai daga ƙungiyoyin addinai daban-daban, don su ji yadda rikicin shekarar 1990 ya shafi malaman guda biyu a Najeriya. Rikicin da ya yi sanadiyar mutuwar mutane fiye da 2,000 yayin da kuma aka ƙona ɗaruruwan masallatai da coci-coci ƙurmus. Pastor Wuye ya yi magana a kan bala'in da ya fuskanta a matsayinsa na shugaban wata ƙungiyar 'yan bindiga kiristoci. Ya ce wasu 'yan bindiga musulmi suka yanke masa hannuwa a lokacin rikicin. Wuye ya ce a matsayinsa na krista ya gane cewa bai kamata a ce an yi amfani da addini a matsayin dalilin shiga yaƙi ba. Shi kuma Imam Ashafa, wanda 'yan bindigar kiristoci suka kashe masa malami, ya yi magana a kan koyarwa addinin musulunci mai cewa addininka naka ne, ni kuma nawa-nawa ne.
Sabbin bayanai a kan musayar wuta da aka yi a kudu maso yammacin jihar wato Niger kenan, har sojojin Amurka guda hudu suka rasa rayukansu na nuna cewa ta yiwu mazauna ƙauyen ne sun taka rawa a wannan hali da aka kai. Dakarun Amurka na musamman sun kammala wata ganawa kenan da shugabannin ƙauyen, suna takawa zuwa motocinsu aka kai musu wannan harin, a cewar wani jami'i wanda ya magana da muryar Amurka, amma ya ce a saka sunansa tunda yake har yanzu ana gudanar da bincike akan wannan batu. Sojojin sun ce an kai lokaci mai tsawo ana ganawar, wasu ma suna kyauta zaton cewa da gangan ne 'yan garin suka kibari sojojin su bar garin da wuri, a cewar wani jami'i a yau Laraba. Harin da aka kai a ranar 4 ga wannan watan Oktoba a kan dakarun Amurka da na Niger ya faru ne a kusa da ƙauyen Tungutungo da ke yankin Tilibiri, a cewar ma'aikatar tsaro na Niger. Niger ta ce an kashe jami'an tsaro guda 4 a harin da aka kan tare da raunata wasu. Wasu sojojin Amurka sun sami raunuka kuma an ɗauke su da jirgin sama zuwa ƙasar Jamus don a yi musu jinya.
Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumar zaben ƙasar Kenya ta faɗa yau Laraba cewa duk mutane 8 da suka tsaya takara a zaben da aka yi a watan Agusta, waɗanda daga baya kotun ƙolin ƙasar ta soke, za su sake tsayawa a zaben da ake shirin yi ranar 26 ga watan nan na Oktoba. Wata sanarwa daga hukumar zaben da ake kira IEBC a taƙaice ta ce har yanzu ɗan takarar babbar jam'iyyar adawa Raila Odinga na kan takardar zaɓe tunda bai ba da wasiƙar janyewa daga zaɓen ba a hukumance, duk da cewa ya sanar da niyyar yin hakan jiya Talata. dubban masu zanga-zanga sun dunguma kan tituna yau Laraba a birnin Nairobi kwana ɗaya bayan da Odinga ya sanar da cewa ba zai tsaya zaben fidda gwanin da za a yi ba.
Ana sa ran nan da ƴan kwanaki shugaban Amurka Donald Trump zai sanar da cewar ba zai ci gaba ko da amincewa da yarjejeniyar shirin makaman nuclear da Iran ba wanda aka cima ta shekarar 2015 ba. Hakan zai ba ƴan majalisar dokokin ƙasar kwanaki 60 su yanke shawara akan ko Amurka za ta kakaba wa Iran takunkumi ko a'a. Bisa doka, shugaba Trump na da lokaci da ya zuwa ranar 15 ga wannan watan Oktoba don ya yanke wannan shawara, amma wata majiya daga fadar White House ta ce ta yi shugaban ma yanke wannan shawara kafin wannan lokacin. A jiya Talata, sakatariyar yada labarai a fadar shugaban Amurka Sarah Huckabee Sanders ta ce shugaba Trump ya yanke shawara akan Iran. Ya yanke shawara akan Iran kuma yana son ya tabbatar da cewa Amurka ta fidda manufofinta da dama. Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tuma dalla. Malaman primary sama da 21 ko kuma yawan su ya kai 21,780 cikin malamai na primary 33 suka zauna rubuta jarrabawa irin wadda ɗaliban aji hudu na primary suke zanawa suka faɗi walwas a cewar gwamnatin jihar. Wannan sakamakon da ya fito ne a bakin gwamnan jihar Malam Nasiru Al-Rufai a lokacin da yake ganawa da wata tawagar Bankin Duniya. Gwamnan ya ce yana kokarin maido da darajar ilimi a jihar. Wakiliyarmu Binta Ibrahim ta yi hira da babban sakataren ilimi na jihar a cikin rahoto da ta aiko mana.
Ɗaukan malaman makaranta a da kafin zo wannan gwamnatin ya zamanto an bar shi ne a sake, yadda kowa ma na iya shigowa a ɗauke shi a da kenan kafin zo wannan gwamnatin, ba da la'akari da cewa ya cancanta ya koyar ko bai cancanta ba. Akwai National Open University da aka ba ta alhakin ta duba irin ingancin malaman nan namu da ke jihar Kaduna. To ciki kididdigan da suka yi sun gane cewa har a wannan lokacin akwai malamai wajen 10,000 ba su da certificate na NCE din balantana masu koyar. So ba abu ne da ya zamanto ya taso dare ɗaya ba, sai ya zamanto bayan wata 6 da wancan jarabawan aka zo aka yi wannan jaraba ta biyu. Cikin kashi 100 akwai malamai kashi 34 cikin su sun sami maki 72.5 abin da ya sama.
Kun yi zargi tun farko cewa malaman nan an dauke su ne saboda siyasa. To me ya bambanta naku tsarin nan da kuke bi yanzu da tsarin na baya da zamu ce ba siyasa bace?
Abin da ya bambanta wannan tsarin shine duk wani malami da zai shigo yanzu sai an mai test a rubuce kuma sai an mai oral interview. Ba wai kawai saboda ni dan gatan wani bane, ina da alaka da wani.
Dama gwamnati tana da shirin maye gurbin waɗannan malaman waɗanda igiyar aikin su yake lilo da sabbin jini kamar yadda tace, kuma waɗanda suke da cikakken takardu. So kenan wannan yana daga cikin yunkurin da take yi na cewa bar ta kakkaba tsofaffi don ta samu sababbi.
Ba maganin kakkaba bane, a fahimta ilimin primary ilimi ne mai mahimmanci mai nagarta wanda kuma ya kamata a ce ya sami ginshiki da foundation mai kyau. Don haka dai da za ka yi ka inganta wannan harka ta ilimi na mataki na farko ya kamata a yi.
Na tuntuɓi iyaye domin jin ta bakin su a game da wannan sakamako.
Yaran mu an riga da batan su lokaci kuma sai dai hakuri, amma kuma muna gona godiya bisa kan yadda muka jajirce domin muka cewa yaran nan sun samu alhinin cikakken ilimi.
A wurare da dama da muka yi karatu a duniya, wato mun tabbatar cewa ana samun malamai ne jajirtattu a zuba su a primary school, saboda idan aka ba su foundation mai kyau yara suna kanana babu shakka gaban in sun je secondary school abubuwa su ne mai kyau.
Duk da cewa na tuntuɓi ɓangaren NUT wato ƙungiyar malamai ta jihar, amma duk ƙoƙarin da na yi ban samu wakili daga gare su ba. Binta Ibrahim, muryar Amurka daga Kaduna, Najeriya.
To madalla a gaida Binta Ibrahim. An buƙaci iyaye da sauran masu ruwa da tsaki da su mutunta 'yancin ɗiya mata wurin ba su ingantacce ilimi wanda zai kyautata rayuwarsu. A bikin ranar ɗiya mata a duniya ta Majalisar Ɗinkin Duniya, wadda ƙungiyar Girls Brigade na reshen jihar Plateau ta gudanar, Masu ruwa da tsaki sun ce baiwa ƴaƴa mata ilimi shine gimshikin samar da ƴan ƙasa na gari. Ga Zainab Babaji daga jihar Plateau din da bayani.
Shugabar makarantar sakandaren gwaji na ƴan mata da ke garin Mr. Allen a nan jihar Plateau, Malama Mairo Jakada, ta ce yara mata suna fuskantar matsaloli da dama da suka hada da auren dole, rashin ilimi da kiwon lafiya da matsanancin talauci.
Uba wani lokaci zai gundace ya sa ɗa namiji a makaranta fiye da ƴa ta bace. To wani lokaci ma muka duma aladunmu a Afrika sun yadda da cewa mace ita ta tafi aure ne. Banda batun aladu akan yi tunani cewa ilimin ƴa mace yana kare a gidan mijinta ne. Akwai ƴa ta Fulani da muka yi first speech and prize giving day, ita ta ci best in mathematics. Karatun ƴa mace ta zama daidai da na maza, kara rena yancin mace. Saboda haka ƴan matanmu nan akwai hikima da Allah ya ba kowa, saboda haka a bai ƴa mace ta yi makaranta.
Kididdiga na nuni da cewa yara mata fiye da miliyan 75 ne a fadin duniya ke fama da rashin ilimin zamani, yayin da daukan ciki da haihuwa ke sanadin rasa rayukan ƴan mata masu shekaru 15 zuwa 19 a kasashe masu raunin arziki. Kwamishinan kungiyar Girls Brigade a nan jihar Plateau, Madam Vo Beatrice Choji, ta ce manufar ranar ‘yan mata ta duniyar shine a fahimtar da yara mata irin martabar da suke da shi.
A nan muka koya musu da cewa abin da zai taimake su da za su inganta rayuwansu kaman a Girls Brigade. Muna da abubuwa da yawa da muka koya musu. Akwai motsa jiki, akwai ilimi. To a cikin wannan ilimi akwai abubuwa dafe-dafe da sauransu da za su taimake su da ba za su yi zaman lalaci ba.
Na kuma ji ta bakin wasu ƴan matan don jin me suka koya a taron.
Suna na fisar na yau na sanwe ya kamata mu yi karatu. Ko ana ce me za ku yi karatu da shi, za ku je ku zauna kitchen ne ku yi mamazan ku da kwa, amma yau na sanwe karyansu ne.
Rabi Isa, na koya cewa mutum ya yi aure kafin lokacin shi ya zo, wannan bai da amfani. Mutum ya je ya saya da wani daban a waje, wannan ma bai da amfani, yana zubar da ‘yancin mace.
Taken bikin ranar ɗiya mace na wannan shekara shine abin da matashiya za ta iya yi. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
To madalla a gaida Zainab Babaji. Waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ko karfe 4 ne da minti 43 na yammaci ko kuma rana kenan a nan Washington DC. Yanzu ne muke neman ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku akan ko kuna ganin ana samun nasara a kokari da ake yi wurin mutunta ƴancin mata, musamman ma wurin ba su ilimi daidai da maza. Amma kafin nan sai a shakata da wannan waƙar bisa inji.
Ubana dai ya haife ni bai kula da ni ba bai bari na ji dadi ba. Ubanna za yaron zamani bai damu da shi ba bai kai shi makaranta ba. Aure yake ta yi da haifuwa kuma matan da ƴaƴan ma ya dubawa. Ubannin mu ku dai na wannan rayuwa, wannan rayuwa tana kawo damuwa. Ubannin mu ku dai na wannan rayuwa, wannan rayuwa tana kawo damuwa. Yau na shagiya da taba baba ne, gani nan ban da sana'a baba ne. Hanna sauka da bindiga baba ne, nayi kwace da saka baba ne. Yau na shagiya da taba baba ne, gani nan ban da sana'a baba ne.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama, a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. 202-205-2655.
To muna da kira daga Yobe. Wane ne a Yobe?
Mamman je ne mai agogo buduwa.
To malam mamman, bismillah.
Yawwa, ana bayani a kan su gaban ilimi na mata ba?
Eh, da ma rayuwarsu ga baki ɗaya.
Yawwa, alhamdulillah. Eh, wannan bayani da ake a kan su gaban mata na da ilimin mata da rayuwarsu. to gaskiya wannan abu yana da kyau dan ita tarbiya da kake gani daga uwa take haka da haka su ƴan mata da kake gani rayuwarsu din da ilimi din shine yake kawo ci gaba ko da aihuwa suka yi ƴaƴan da suka taso a garkayin su za su tsayi da ilimi da tarbiya ta gari
to mun gode kwarai da gaske malam mamman bari mu je kuma jihar Niger wani ne a Niger
kuna tare da Yunusa Tanko ne daga Bani Mbaka a karamar hukuma gora dake jihar Niger
to malam Yunusa Tanko bismillah
to da farko wannan rana yana da muhimmanci kwarai da gaske musamman ga ɗaya mata amma da farko abin da ya kamata a yi shi an yaki talauci ba komai yasa ɗaya mata wurin
kash mun rashi malam Yunusa Tanko daga Niger zaka iya dawo amma bari mu je Kaduna wani ne a Kaduna
assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh baba ya kuma kare barka da aiki
yawa Alhaji Musa Garo
ya alhamdulillah sunana Alhaji Musa Garo mai radio da koda kasuwar kawo Kaduna Nigeria to alhamdulillah gaskiya al'amari ni abin da nake dubawa kaman mu anan yankunan namu kaman arewacin Nigeria tsakani da Allah inje irin wa'annan ranaku suna zuwa to mata gaskiya al'amari ba a maganan maganar su saboda yanzu abin da zai baka mamaki mali a kowo idan muka dauka za ka ga duk irin abubuwan da yake hatta idan mutum yana da yaya mata baya tunanin cewa ilmantar da su yafi muhimmanci akan ilmantar da ɗan namiji dan haka gaskiya al'amari irin wannan ya kamata dole fa sai an canja dan haka mu abin da muke fata kamar inda addini ya tsara cewa ka ilmantar da mace guda daya ta ilmantar da al'umma ne da yawa to ya kamata al'umma su tanta shawara a dawo a cigaba da ilmantar da ƴaƴa mata kuma a kula mutunta su a san darajar su kace ne muka fatan alkariya ta ci lafiya Alhaji
nagode kwarai da gaske ai yau dai muna nan a jihar ta Kaduna waye mutum na biyu a Kaduna
to Alhaji Musa Garo a sauka lafiya ba bai ku mai
Murtala to yawa yawa
sunana Murtala ina kira daga garin da gasa a Kaduna tarayyar Najeriya
yawa malam Murtala muna saurin ka
to gaskiya bujima ra'ayina ba zai sha bamban da na Alhaji Musa Garo ba shine cewa kaga dama duk musulmi ya san cewa addini ya ba shi dama yace kowa ya je neman ilimi bai bambance mace ko namiji ba kaga ba mace darajarta kuma aka zo aka ce ita uwa uwa ita makaranta ne gaba daya domin uwa in ta ilimi ƴaƴan za ta yi faga tun taso da ilimi a gida tana koya musu kafin ma a sa su a makaranta to muna tsare kira al'ummarmu a ba mata ƴancin su wanda addini ya ba su kuma a ba su ilimi shine kawai za a ƙara samun ci gaba da arzikin cikin al'umma da fatan za a tashi lafiya
to mun gode malam Murtala bari mu je kwanta gura wane ne a kwanta gura
baba Yakubu Makeri kana magana da injiniya mai gero Makeri Lulu kwanta gura jihar Niger
to malam injiniya bismillah
wato gaskiya ilimin mata na da amfani saboda nan ne farkon makaranta ya dace a ba mata haƙƙin ilimi saboda in yaro ya tashi maman shi tana da ilimi ta sa abin da ke sai yaro ya tashi lahiya ko zai je makaranta gaba to iswa dai ne za a yi dan haka ba mata muhimmanci ilimi a amfani tsakani da Allah
to mun gode kwarai da gaske wato injiniya daga Kwanta Gora ga wani kuma kira daga Plateau wane ne a jihar Plateau
to wabe ku makeri barka da lasariya
yawa
kana magana da Awal Hudu daga cikin garin Bukur jihar Plateau Nigeria
to malam Awal
a hakika ilimin ƴaƴa mata ya taɓarɓare musamman a kididdiga sun nuna a jihohin da ake rikici rigingime musamman arewa ta gabas kamar Borno da Yobe da kuma kudancin Sudan an nuna cewa mata da yawa ba sa zuwa makaranta saboda rashin zaman lafiya da yake aukuwa a wannan yanki ya kamata gwamnati ta shigo ciki ta samar ma makaranta guraren nan tsaro ta samar mu da makaranta guraren ƴan gudun hijira su samu ingantattun karatu domin mata su ne iyayen al'umma
gaskiya
nagode daga Awal Hudu cikin garin Bukur jihar Plateau Nigeria
to mun gode malam Awal Hudu bari mu je jihar Taraba wane ne a Taraba amma alaikum salam ina su da malamin malam na Taraba zaka iya tsayuwa sosai saboda layinka da alamar akwai tangarda bari mu dauki wani daga Benue sai mu baka dama kai ka shirya wane ne a Benue
Muhammadu Awal Umar daga tsarin hukumar na jihar Benue
to bismillah
to tunawa da magana rayuwar yara mata da ilimin su yana da kyau kwarai da gaske. Mun da muke nan a jihar Benue yanzu yaranmu ni kaina nake magana da kai yanzu ƴaƴana sun gama primary school saboda rashin abin da zaka kai yaro ta domin shi makaranta na gaba da primary school yanzu kanta a jihar Benue daidai yake da abin da ake biya ma wanda yake wato ta makaranta ma na kuɗi haka suke karɓa yanzu kamar nursery school wanda yake garin Katsina Ala akan biya ma yaro school fees ɗinsa ₦6,500 to haka secondary school na gwamnati ita kanta ita ma haka ₦6,500 to ni na duba na gani irin waɗannan abubuwan duk abin daga kan gwamnati ne domin ba ta taimakawa talakawa ya kamata a ce wannan secondary school din nan na makaranta primary school kan kaga primary school kan secondary ya zama na cewa ya zama kyauta da talaka.
To mun gode kwarai da gaske Malam Muhammad Awal Umar, bari mu je daga Nasara, ina jin kayi bayaninka. Wane ne a Nasara?
Assalamu alaikum.
Amma alaikum assalam Malam da Nasara.
Kida kana tare da mun sauraron ku yau da kullum ne, wato ni ne Suleiman Abdullahi daga anguwan Mangoro a karamar hukumar Wamba a jihar Nasarawa.
To Malam Suleiman Abdullahi, bismillah.
Gaskiya maudu'in da aka bamu yau ko da yake majalisar ɗinkin duniya ne ta keɓe wannan rana a matsayin ranar ƴan mata ko a matsayin mata iyayenmu za mu ce. Gaskiya wannan ranar na farin ciki da shi, ya kamata mata kuma gaskiya a dawo ma mata da haƙƙinsu. Gaskiya ana yawan takura ma mata, gaskiya duk abin da ake abin da ba daidai ba za a ga mata ne aka fi sa a shi. Gaskiya wannan abu ya kamata a dawo ma mata da ƴancin.
To mun gode kwarai da gaske Malam Suleiman, da fatan wannan ne zai zama kiranmu na ƙarshe. Mun gode muku. To yanzu kuma lokaci ne za mu kawo labarai a takaice.
Wasanni a takaice.
Za mu soma labarin wasannin ne da wasan ligin cikin gida. Edwana Stars ta tsare daram da kau a saman ligin da nasarar da ta samu da ci 4-1 akan Bulga Stars a mako na 28 na Ghana Premier League. Across of Oak da ke bin sawun ta yi ta ma ta yi nasara akan Bismillah Duwanzu da ci 2-1. Wannan nasarar ya ba House of Oak wata damar inganta ratar da ke tsakanin ta da Asante Kotoko har da maki 7 domin ita Kotoko Bechim United tana mata tsallo ɗaya ne a raganta. Nasarar da Bechim United ta samu akan Kotoko ya bari ta samu wani irin sa'ida daga sashin waɗanda za su ainihin tattara komasansu su kuma ƙasa maki 4 ya rabata da wannan layi. A Cape Coast, Great Olympics ta ba da mamaki da ci 1-0 akan Elmina Sharks, sai Liberty Professionals da ta zazzagawa Berkumi Chelsea ƙwallaye 4-2. Wafa FC ta yi wa All Stars ci 1-1 har 3 babu amshi a Soga Coffee Park. Ashanti Gold kuwa 2-0 Youth tana nema. Midiyama FC kuwa Alatilas ta durƙusawa Inter Allies da ta zazzaga mata ƙwallaye 2 da ta saura tana nema a Elwak Stadium. A gasancin kofin duniya na matasa ƙasa da shekaru 17 kuwa India, ƙasar Amurka ta lallasa Ghana da ci 1 mai ban haushi. Colombia ta doke India da ci 2-1 bayan ta sha da kyar a wasanta na farko. Ƙasar Mali ta farfado a rukuninsu na ba ta yi wa Turkiya kace-kace domin ƙwallaye 3 ta zura ragar Turkiyar babu amshi. A wasan jiya Spaniya 4 Niger na nema, sai Brazil da ta lallasa Koriya ta Arewa da ci 2 da nema. A gobe in Allah ya kai rai Ghana za ta kara da ƙasar India. Da haka muka iso ƙarshen labarin wasannin. Ridwanullah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.
Yanzu kuma ga sashen muryar Amurka da ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Ba shakka Amurka ta damu kwarai da gaske da irin hukuncin ɗaurin shekaru 2 da aka yi wa shugaban Crimea Tatar, shugaban Ilmi Umarov a Rasha bayan ta mamaye Crimea. shi dai Mr. Umarov an yanke masa hukunci ne saboda matsayin da ya dauka akan kokarin mamaye Crimea da kasar Russia ke yi kuma sai aka yanke masa hukunci mai tsanani wanda ma yake fiye da abinda mai gabatar da kara game da wannan shari'an ta mamaye Crimea ya nema a yi wannan ba karamin cin zarafi bane da take hakkin biladama inji mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Heaton White ciki ko hadda daurin talala da aka yi masa na tsawon makonni da sunan ai masa jinyan ciwar mahaukata a cikin shekarar 2016 kungiyar nan ta Human Rights Watch ta yi Allah wadare da wannan daurin talalan da aka yi masa tana cewa wannan take hakkin sa ne da yake magana salin da ake yanke masa hukunci Umarov Ilmi Unyerov ya ce wannan hukuncin ba komai bane illa kawai a kuntuta waɗanda suke su kallamirin wannan yunkuri na mamaya don haka ya lashi takobin ganin sai ya dauka kara har zuwa kotun duniya ta kasa da kasa Leon Umarov Nikola Polozov ya ce yana tababan tsarin gidan hursunan kasar Russia wanda bai iya baiwa Umarov din kulawa da yake bukata domin ko yana fama da cutar makirkirtan jiki da cutar shuga da kuma cutar zuciya kungiyar tarayyar turai ta kira hukuncin na Umarov a babban take hakkin sa kuma hakan ya zame wani misali na tursasawa ga al'ummar Crimea ta da nuna wa asari cewa yancin bil'adama a wannan wuri nazirin Crimea na ƙara sukurkucewa haka ita ma gwamnatin kasar Ukraine ta yi Allah wadare da wannan hukuncin tana cewa ba komai cikin sa sai tsakuran siyasa tare da take hakkin shi Umarov din Umarov Ilmi Yerov shine mataimakin shugaban majalis wata majalisa dake wakiltan zababbun wakilai a al'ummar Crimea kuma tun daga wannan lokaci da aka zabe shi yake su kallamirin yunkurin ta kasar Russia da take yi na mamaye yankin na Crimea wannan hukuncin na Umarov Ilmi Yerov ya zo daidai da irin wanda aka yanke a ranar 10 ga watan Satumba akan mukaddashin shugaban hukumar Crimea Tata Majlis wato Aktem Chihoz haka ma a ranar 22 ga watan na Satumba aka yanke irin wannan hukunci ga mai gabatar da shirye-shirye a gidan rediyon Free Europe wato Mykola Shemena Amurka ta yi kira ga kasar Russia da ta gaggauta ganin ta saki Umarov Ilmi en Europe ta da cire duk wani hukunci a kansa domin ko Crimea har kwanan gobe tana matsayin bangaren kasar Ukraine ne kuma Amurka na ci gaba da marawa daukacin kasar Ukraine baya a matsayin kasa mai cin yancin gashin kanta sharhin muryar Amurka kenan da ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka
yanzu kuma sai labarai a takaice
Shugabannin addinan Najeriya biyu waɗanda suke kula da cibiyar wanzar da zaman lafiya da fahimtar juna tsakanin musulmi da krista a Najeriya suna daga cikin waɗanda suka gabatar da jawabi akan hanyoyin magance rikice-rikice musamman na addini a jami'ar Gajamada da ke ƙasar Indonesia. Shugabannin addinan da suka haɗa da Pastor James Mothelwuye da Imam Muhammad Nuraini Ashafa jiya Talata suka yi jawabi a Jami'ar George Carter da ke yankin tsakiyar Java a ƙasar Indonesia akan abubuwan da suka fuskanta a ƙoƙarinsu na warware rikicin addini a Najeriya. Sabbin bayanai akan musayar wutar da aka yi a kudu maso yammacin Niger har sojojin Amurka guda huɗu suka rasa rayukansu na nuna cewa ta yiwu mazauna ƙauyen sun taka rawa a harin. Dakaran Amurka na musamman sun kammala wata ganawa kenan da shugabannin ƙauyen suna takawa zuwa motocinsu aka kai masa hari a cewar wani jami'i wanda ya yi magana da murya Amurka amma ya ce a saka ya sunansa tunda har yanzu ana kan gudanar da bincike. Sojoji sun ce an kai lokaci mai tsawo ana ganawar wasu ma na kyautata zaton cewa da gangan 'yan garin suka kiban barin sojojin su bar garin da wuri a cewar wani jami'i yau Laraba.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na yau sai kuma da safe za ku ji wasu abokan aikinmu dauke da sauran shirye-shirye yanzu a madadin wato Maryam Dauda wacce ta taimaka min muka gabatar da wannan shiri da wacce ta shirya kuma ta bada umarni Julie Grisham da injiniyanmu na wannan daren wato Mr. Carl. Baba Yakub mai kiri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. A kwana lafiya kuma Allah ba mu alheri nan nasa amin sun ma amin.